الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم التناد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك يبو دغوديا دجنجنا sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, ira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Barkanmu da arzikin hallara a wannan bigire mai albarka da ke cikin masallacin tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama.
Amin.
Masallacin da yake nan cikin anguwar kasuwar Kaji a garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. A majalisi da muka saba shekara-shekara na karatun Alkur'ani mai girma tare da fassara a kan fahimtar magabata, yau Allah ya halarto da mu rana ta farko, majalisi na farko ɗaya ga watan Ramadan na wannan shekara mai albarka 1446. Muna roƙon Allah mabuwayi maɗaukaki ya datar da mu faɗan daidai, faɗan abin da yarda da shi, kuma ya ba da izininsa. Muna roƙonsa tsarkakakken sarki ya ba mu lada na abin da muka aikata, ya karɓa ya sa mana a mizaninmu na kyawun ayyuka. Muna roƙonsa mai girma da ɗaukaka ya sanya mu cikin karɓaɓɓu a wajensa, amintattu a wajensa, waɗanda zai mana arzikin da yake wa salihan bayinsa. Muna roƙonsa maɗaukakin sarki ya sa muna daga cikin masu cin gajiyar wannan wata mai albarka, waɗanda za a saurari kokensu, a karɓi tsayuwarsu, a karɓi azuminsu, a karɓi addu'arsu, da ƙarshe a ƴanta su daga wuta. Muna roƙonsa maɗaukakin sarki ya yayyafa albarkarsa a wannan majalisi namu daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. Allah, muna roƙonka amincinka da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu mai albarka. Wannan wata na Ramadan, kamar yadda aka sani, wata ne na ibada, azumi, sallah, sadaka da sauran ayyukan alheri. Wata ne wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa al'ummar musulmi gata da shi ta hanyar taƙaita musu shagali da walwala, da kuma yalwata musu kusatuwa zuwa gare shi ta hanyoyin da ake saduwa da Allah maɗaukakin sarki. Bayan Allah na ƙwarai sun yi nisa wajen alaƙarsu da Allah a tsawon shekara, amma tare da haka Allah maɗaukakin sarki bai fasa ya zaɓi irin wannan lokaci domin waɗanda suka shagalan ma su dawo cikin taitayin su ba. Allah ta'ala ka gadar mana tsoronka irin wanda azumi yake gadar wa ma'abotansa. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda muka saba, za mu gabatar da wannan karatu a kullum ne, kamar yadda aka saba a daidai irin wannan lokaci, kuma tsarinmu bai canza ba, cewa gabanin a gabatar da karatu inda wani abu wanda ya shiga duhu a wani kuma yake son a warware masa bargwadon mu ma abin da muka sani, to babu laifi idan an tambaya mun ba da amsar abin da muka sani. Abin da ba mu sani ba, mu bar wa Allah maɗaukakin sarki kayansa, domin shi ne mafi sani. Sannan kuma, kamar yadda muka saba, muna gudanar da wannan karatu ne bisa ga tsari na fassarar alqur'ani mai girma akan fahimtar magabata gurgudan abin da Allah ya tsinkayar da mu muka gano daga cikin tafsiri da malaman tafsiri suka fassara da kuma fa'idoji da suka samar akan wannan ne muke isar da sako zuwa ga al'umma babu wani sako namu na kashin kanmu don biyan wata bukata tamu ta gidan duniya sai dai bukatar lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin lada wannan majalisi kamar yadda aka sani ya kunshi Alaramma wanda shine jagoran majalisi saboda sai ya ja sannan a fata in yayi fushi bai ja ba to ka karshe sai dai a ji didin don haka shine jagoran majalisi sannan gefe na Malam Rabilu wanda yake kokari wajen isar da wannan sako zuwa ga ƴan uwan mu waɗanda suke da jarrabawa ta ji ta hanyar kunne amma Allah ta'ala ya bude musu zuciyarsu suna iya fahimta da zuciya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki ya tara mu da su a cikin lada da kuma sauran abokan aiki waɗanda suke kewaye masu ɗauke ɗauke amma na hoto da karatu da kuma masu mike-mike na ruwa da kuma masu tsaro da sauran masu ɗawainiyar kaiwa da komowa na ciki da waje da duk waɗanda suka ba da haɗin kai kwamitin masallaci da ita kanta uwar ƙungiya ta jama'atu zatul bidiya wa iqamatu sunna duka da gudumawar hannu da yawa ne wannan al'amarin yake gudana Allah ya saka wa kowa da alkhairi ɗan agaji kamar yadda aka saba duk shekara suna yin kokari wajen ganin cewa sun tsara mana shige da fice da kuma amincin wannan masallaci da kewayensa kuma bana ma kamar yadda aka saba suna kan aikinsu akwai manya akwai yara akwai masu zafi akwai masu sanyi to duka kowa aiki yake saboda Allah kuma wannan aikin da kowa yake yi saboda tsaro ne na lafiyar mu da dukiyoyinmu da kuma samar da tsari don haka mu ba su haɗin kai karka rena shi don kaga yaro ne karka ji haushinsa don kaga ya maka kaushi kai hakuri gyara kayanka ba sauke mu raba bane a ba su haɗin kai na shige da fice a ba su haɗin kai irin na zamantakewa idan wani abu ya faru wanda ba a ji daɗinsa ba to akai koke zuwa ga manyansu domin su warware al'amarin wa idza ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da haka dukkan abin da kaga ya daure maka kai bai maka dadi ba karka dauki doka a hannunka ka mika zuwa ga masu al'amarin su sun sanyaya za su sannan kuma jan kunne da jan hankali zuwa ga waɗanda suke zuwa wajen karatun amma ba sauraron karatu yake kawo su ba suna zuwa ne don cin wata gajiya dukkan wanda ya halarci wannan waje fatar mu da burin mu ya zama ya zo ne don ya amfana don ya ji ya karu ko ya karu da karatu ko ya karu da wa'azi ko kuma ya karu da wata fa'ida daga cikin fa'idoji da Allah ta'ala ya arzuta mu da ambato ba wanda muke zaton ya zo nan ne don wata manufa ba wannan ba idan wannan ita ce manufar mu baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah ya mana alƙawari nutsuwa za ta sauka gare mu sannan kuma mala'iku za su kewaye mu sannan rahama za ta lullube mu sannan kuma Allah madaukakin sarki zai ambace mu cikin bayinsa waɗanda suke wajensa wato cikin mala'iku a sama don haka muna da gata guda hudu idan ya zama saboda Allah muka haɗu a wannan waje to akwai waɗanda duk shekara sai an samu matsala da suke zuwa suke hira ko da ƴan mata ko waya da sauransu a sako-sako da lunguna da kangon masallaci mu ji tsoron Allah wannan wurin ba wurin hira bane ba wurin kashe kwana bane ba wurin ƙarya bane ba wurin bagu bane nan wurin karatu ne na alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata wanda ya zo don haka yana tare da mu a cikin niyyarsa da manufarsa wanda bai zo don haka ba to ba shi da ko sisin kwabo a wajen Allah madaukakin sarki na sakamako sai laifi da ya kawo abin da bai dace da irin wannan waje ba zuwa ga wannan waje da haka sai a kiyaye Allah ta'ala mu ma ya kiyaye mu
amin
yan uwa masu albarka zamu karatu a cikin gabanin nan mun saba wannan majalisi yana da muna da tsarin wato kulawa da marayu wadannan bayin Allah marayu wadanda aka mutu aka bar su basu kai su nema da kansu ba suna da bukatar ci suna da bukatar su ma su sha sannan gidansu matayen da aka mutu aka bari suna yin azumi suna da bukatar bude baki suna da bukatar safo sannan kuma su ma suna da bukatar idan sallah ta yi su zama daidai da masu uba suna da rigar da zasu saka ko da ba sabuwa bace ba kuma in so samu ne ta zama sabuwa kuma mu ne za mu hadu mu bada gudumawa da tallafi domin mu tafi tare da su a cikin jin dadi da walwala da farin ciki ubangiji ta'ala yana cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wannan aya tana magana akan marayu idan kana so marayunka su ji dadi a bayanka to marayun wani su ji dadi a lokacin da kake raye idan marayun wasu sun ji dadi lokacin da kake raye a tare da kai to wannan shi yake nuna kun assasa tubali wanda kuma na ku marayun za su ji dadi a bayanku dan haka muna tallatawa al'umma wannan asusu a bude yake wannan dama tana nan Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa matsara tsaran tallafin marayu zai gudana kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala za mu yi karatu a sabo sura wace shekara mun yi karatu a cikin suratul ra'd mai tarin albarka yau kuma wannan shekara kuma za mu yi karatu a cikin suratul ibrahima alaihi salatu wassalam wato surar ibrahim ibrahim kuma ba mai mika ruwa ba Ibrahim dai annabi Ibrahim shi ake nufi shi kuma namu Ibrahim mai mika ruwa to ya ci sunan annabi Ibrahim ne dan haka in an bi ta jiri surar ta kira sunan sa koda ba da shi tace ba za mu ta cikin suratul Ibrahim alaihi afdalus salati wassalam Allah madaukakin sarki yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
Allah madaukakin sarki yake bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid wannan sura suratu ibrahim alayhi salatu wassalam ba ita ce sura wacce kadai ta kunshi sunayen annabawa ba akwai wasu surori waɗanda suke da sunaye na annabawa banda wannan sura kamar yadda ya gabata mun yi karatu a cikin suratu Yusuf ita ma sura ce wacce take ta annabawa wacce ta kunshi sunan annabi an ambace ta suratul ibrahim saboda ambatan annabi ibrahim da aka yi a cikin wannan sura da kuma wani bangare wani sashe na daga tarihin sa alaihi salatu wassalam wanda zamu zo mu karanta da yaddar Allah madaukakin sarki wannan sura suratul ibrahim ita ce sura ta 14 daga farkon alqur'ani wato daga suratul fatiha sannan wannan sura suratul ibrahim a jiran giya sauka ta biyo bayan suratul nuh alaihi salam inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yatihum adhabul alim bayan wannan sura ta sauka sai suratul ibrahim ta sauka to a jiran giya sauka tana bayan suratul nuh amma a jiran giyar surorin alqur'ani mai girma to ta biyo bayan suratul ra'd wannan sura mai albarka suratul ibrahim tana da ayoyi daidai guda 52 kuma sura ce makkiya abinda ake nufi da sura makkiya kuma kamar yadda kuka sani ita ce surar da aka saukar da ita gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura daga makka ya koma madina duk surar da aka saukar da ita a wannan period a wannan lokaci ana ce da ita sura makkiya ana danganta ta da makka surar da aka saukar da ita bayan ya koma madina ana danganta ta da madina sai ake sura madaniya su kadai ake da su ko dai makkiya ko madaniya kuma ko da an saukar mashi a wani gari ne ba a makka ba in kafin hijira ne ana ce mata makkiya ko da an saukar a wani gari ba madina ba idan bayan hijira ne ana ce mata sura madaniya to wannan sura sura ce makkiya in banda wasu malamai suna cewa akwai ayoyi guda biyu waɗanda su sai bayan yayi hijira zuwa madina suka sauka suka kasance kuma a cikin wannan sura aya ta 28 da aya ta 29 fadin Allah mabuwayi madaukaki alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa halu qawmuhum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar amma wasu malamai suka ce a su din ma dai waɗannan ayoyi makkiyatani ne su ma na makka ne Allahu ta'ala a'lam a wannan sura mai albarka cikinta akwai sakonni irin na surorin makka domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya kaura zuwa madina ba to a daidai wannan lokaci sakonnin da Allah yake saukarwa a cikin alqur'ani mai girma sun sha bamban da irin sakonnin bayan ya koma madina saboda gabanin ya koma madina lokacin ana jan hankali ne da lallabawa da kira zuwa ga su yarda da Allah daya kuma su yarda da cewa shi kadai yake da haƙƙin abauta masa duk abin da yake komawa dan tsattau idi da kuma jan hankali zuwa ga tauhidi da sanin Allah to surorin makka sun yawaita da irin wannan usulobi shi yasa wannan sura ita ma bata bambanta da sauran ba ta hanyar yin bayani akan hakkokin Allah da kadaitakarsa da jan hankali zuwa ga saninsa ta fuskoki da dama da usulobi daban-daban za mu yi ta gani a cikin sura yadda Allah madaukakin sarki yake nuna kadaitakarsa da buwayarsa da isassa da gatar da yake wa bayinsa da sauransu sannan kuma surar ta wani gefe guda kuma tana jan hankalinmu akan waɗannan manzannin waɗannan manzannin ƴan saƙo ne daga Allah Allah ne ya aiko su da kuma izininsa suke aiki kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ne farau a cikin manzanni ba gabaninsa an yi manzanni don haka ƴan saƙon Allah ne yana daga cikin lazimin imani da Allah imani da saƙonnin waɗannan manzannin a matsayinsu na manzanni a dunkule sannan wannan sura kamar kowace sura makkiya tana wato tana ƙoƙarin nuna wa kafirai matsayarsu ta kafirci fa ba za ta kai su zuwa ga ko'ina ba sai zuwa ga hasara da azabar Allah da nadama ranar gobe kiyama don idan an ja hankali akan kadaitakar Allah an kuma tabbatar da wannan manzon saƙonsa na gaskiya ne aiko shi aka yi to ta gefe guda kuma ana maka tokaciya da jan kunne cewa ka bi a hankali wannan tafarkin da ka zaɓa wa kanka kake ji ba mai ɓullewa ba ne watan wata rana za ka faɗa cikin wani wajejjen rami da ba za ka iya fita ba don haka za a nuna maka za kuma a bayyana maka kuma a karanta maka irin asara da nadama da za su same ka idan baka ji ba to surar ta zo da irin wannan usuli har ma ta nuna mana lokacin da akwai lokacin da shedan zai bayyana matsayarsa a gaba kiyama zai bayyana matsayarsa ya tabbatar wa mabiyansa cewa shi ma anan ba kowa bane wa kala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wama kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumun min qabl. Allah ta'ala yake shedan lokacin da aka riga aka yanke hukunci babu gyara, gyara ya wuce. Lokacin da aka riga aka yanke hukunci sai kuma ga mabiyansa nan suna ci da yatsa, masu kuka suna kuka, masu ɗora hannuka suna ɗora hannuka, masu gwale-gwale suna gwale-gwale. A daidai wannan lokacin kuma sai ya yi jawabi, sai ce inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi. To kun ga irin tana Allah ya muku alkawari, alkawari na gaskiya. Wa'adtukum, ni kuma na muku alkawari, fa akhlaftukum, sai na saba muku ban cika muku ba. Tunda bai mallaki aljanna ba, bai mallaki wuta ba, ba zai iya cika alkawarinsa ba. Wama kana li 'alaykum min sultanin, zai ce amma fa in kun tuna ni fa ba wani karfi nake da shi akan ku ba lokacin, illa an da'awtukum fastajabtum li, kiran ku ne kuka amsa, dan me za ku amsa mu? Ai ba da karfi na ja ku ba. A lokacin zai yi kokarin fidda kansa, to ai ba da tsiyatsiya na saka ku ba, kawai dan masis ne, dan shafa zuciyar ku ne, dan waswasi na sa muku, sai ku karba kawai. Fala talumuni wa lumu anfusakum, dan haka kar ku zarge ni, ku zargi kawunan ku. Da me yasa ba ku ce ba za ku dina ba? Inni kafartu bima ashraktumuni min qablu, shirkar da kuka ta yi da ni da can a duniya, ni yanzu na kafirce. To ka gani, to daga cikin irin saƙonnin da surar ta ƙunsa ke nan, tabbatar wa kafirai asarar da za su samu kansu a ciki idan sun ci gaba da wannan tafiyar tasu. To min babu aula, wanda zai amfana mumini ya yi taka tsantsan, ya kiyayi Allah, ya kiyayi dokokin Allah. Sannan wannan sura, kamar yadda sauran surori makkiya suke, suna ƙwanƙwasa dangane da abin da ya shafi alkiyama. Surorin Makka suna da wannan usulubi, idan an kwaɗaitar da kai Allah da haƙƙokinsa, an kuma ja hankalinka akan haƙƙin manzannin nan, an kuma nuna maka cewa a cikin asara kake tafiya, to sannan za a tsoratar da kai a ƙarshe kuma cewa ga irin makomar nan da za ka kasance. Da haka sai ya zama surar ta ƙunshi barazana da tsoratarwa dangane da abin da ya shafi lahira, tun daga abin da ya shafi azabar kabari har zuwa bayan an tashi, abin da zai faru bayan an tashi, da nadama da ciza yatsa, duk surar ta yi kira zuwa gare, zuwa ga haka. Sauran asalib da kuma wato saƙonni irin na surori makamantanta surori makiya, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajen cimma nasarorin da ke cikin wannan sura, da kuma samun amfani da ke cikin wannan sura mai albarka. Ubangiji Allah ya ce alif lam ra, da alif da lamun da ra harufa ne na ijazi, na gajiyarwa, wanda mun sha faɗa kamar yadda malamin tafsiri ke faɗa, Allah maɗaukakin sarki ya bar wa kansa sanin mai yake nufi da alif da lam da ra, sai dai suna daga cikin abin karantawa na Alƙur'ani. Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitabun, wannan wani littafi ne, ana nufin alqur'ani da aka ce wani littafi ne don a ja hankalinka wajen nuna maka girman sa an maida shi na kira ne litta'zim domin nuna girman littafi wato wannan wani irin littafi ne wannan wani gagara ba daudin littafi shine kitabu wani littafi anzalnahu ilayka wanda muka saukar da shi zuwa gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam litukhrijan nasa min adh-dhulumati domin ka fitar da mutane daga cikin dubbai ilan nuri zuwa haske bi izni rabbihim da izini da yardar da umarnin ubangijinsu ila siratil azizi alhamidi zuwa tafarkin al-aziz mabuwayi shine Allah alhamid wanda yake abun godiya wanda yake cancanta da a gode masa sarkakken sarki wannan aya ta masauran ayoyi tana ishara zuwa ga cewa wannan littafi na alqur'ani mai girma ba a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi ba ba hadin baki bane ba talqini ne ba lakkana masa aka yi daga waɗansu masana masu ilimi masana larabci aka tsara ba ba kundi ne na halittu ba wannan kundi ne saukakke daga Allah haka alqur'ani mai girma saukar da shi aka dukkan wata sunka da kafirai suka dinga yi a wancan lokacin dangane da alqur'ani mai girma girman kai ne amma su ma sun san wannan littafi ba hadin baki akai aka samar da shi ba Allah ne shi kadan sai saukar da alqur'ani duk da yake anzalnahu mun saukar da shi mun shafada cewa idan Allah ya danganta wa kansa yawa to wannan yawan na girma ne wannan yawan na girma ne domin ayyukan Allah madaukakin sarki tare da kadaitakarsa inda zaka tara wa jama'ar ma ba za su iya ba to ai ko shi cancanci ya siffantu da yawa duk da shi kadai ne shi cancantu da ya siffanta kansa da yawa don nuna girmansa ba dan cewa yana tarayya da wani ba saboda me saboda ayyukansa yawan da yawan ma ba za su iya ba duka ma ba za su iya balle da yawa ba wani aiki guda ɗaya cikin ayyukan Allah wanda al'umma za ta haɗu ta farko da ta ƙarshe aljanu da mutane su samar da shi don yawansu ko don ƙarfinsu ko isansu ba wanda zai iya aikin Allah sai da izinin Allah sai da yardar Allah haka idan Allah ya danganta wa kansa yawa ya danganta wa kansa girma ne subhanahu wa ta'ala don haka kamar ka ce ne wannan gawurtaccen littafi mu ne isassu muka saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur don ka fitar da mutane daga duffai zuwa haske duffai ya hada da aka ce duffai kaga duhun ba ɗaya bane ko to duhun kafirci duhun shirka duhun jahilci duhun bata duhun munafurci duhun duk wani abin da ka sani cewa zai shiga cikin sunan bata ya bace to duhun sa alqur'ani ya zo ne don ya fitar da mutane daga kowane irin duhu amma duhu na ma'ana wanda yake cutar da zuciya wanda yake haifar da makantar zuci ilan nur zuwa haske hasken imani hasken musulunci hasken inganta ibada shine hasken kyautata hasken ilimi hasken shiriya dukkan waɗannan alqur'ani yana gadar da su to amma in ku kula Allah madaukakin sarki yake don ka fitar da mutane da yake ba don ka fitar da musulmi kamar yadda bai ce ba kuma don ka fitar da larabawa bai ce ba don ka fitar da ƴan uwanka sai ce mutane wannan ya haɗa larabawan da ajamawa su waye kan ajamawa kika ce gani ba ajame ba ajame ka san ba haushe in yare na ka sai ma kabila to kai ma kabila ne ya haɗin larabawa da ajamawa waɗanda ba larabawa ba ya haɗa na da da na yanzu don haka saƙo ne zuwa ga waɗanda suka yi imani har waɗanda ba su yi imani ba dukkanin mutane Allah maɗaukakin sarki yake qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an gaba daya larabawan ku da ajamawan ku mazan ku da matan ku yan nan da yan can yan kusa da yan nesa dangi da waɗanda ba dangi ba kowa shine jami'an gaba daya Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan mutane a wani wuri ma Allah ya sarrafa cewa ba iya mutane ba ga duk wata halitta Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yake ba mu aike ka ba sai a matsayinka na rahama da jin kai ga halittu gaba daya kaga yace halittu gaba daya ya wuce mutane ya hada mutane da waɗanda ba mutane ba to duka annabi sallallahu alaihi wasallama gatar kowa ne ira da amincin Allah su tabbata a gare shi cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yace an bani abubuwa guda biyar wanda ba ba annabawan da suka zo kafin na ba daga ciki yake kowane annabi ana aikansa zuwa ga al'ummarsa amma ni an aike ne zuwa ga mutane gaba daya ira da annabin Allah ta mutane haka da aka ce li tukhrijan nasa min adh-dhulumati don ka fitar da mutane daga dufai na kafirci da jahilci ila an-nuri zuwa hasken imani da ilimi to wannan ya hada dukkan mutane gaba daya bi'izni rabbihim da izinin ubangijinsu da yaddarsa tsakataccen sarki wato annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi aka kuma duk abin da yayi da yaddar Allah ne da izininsa shi Allah ba a yi masa shishigi don haka annabawa ba sa shishigi domin su masu cikar da'a ne ga Allah madaukakin sarki wannan ya sa a matsayinka na musulmi ka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ba shi ya aiko Allah ba sannan Allah ne yake ba shi umarni ba shi yake ba Allah umarni ba Allah ne yake ba shi izini ba shi yake ba Allah izini ba imaninka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai cika ba yi alfahari da kai a matsayin mumini sai ka yarda da wannan daga lokacin da ka sunkuyar da al'amarin kake jin cewa shi ne a sama da Allah Allah ma baya yi sai ya tuntube shi a lahira ma sai Allah ya nemi alfarmarsa to ka juya al'amarin imani ba haka lamarin yake ba haka saƙon yake ba aikansa aka yi kuma an ɗaukake shi a cikin ma'aika an fifita shi akan ma'aika ba iya ma'aika ba har dukkan halittu kira da amincin Allah ta tabbata da shi amma wannan kasancewar aiko shi aka yi bai rage shi da komai ba domin aikan ne ya ɗaukace shi sosai aikan ne ya ɗaukace shi so ba ka ganin ko PA aka yi yanzu mu a cikinmu nan a ce gwamna ya ɗauki wani PA ko shugaban ƙasa ya ɗauki wani PA kaga PN nan faɗan wahala ne amma wahalar ta gwamna PN nan faɗan wahala ne amma wahalar ta shugaban ƙasa sai a ce wani ya yi rago ya sha kwana yana wahala wa shugaban ƙasa yana wahala wa gwamna to kaga an dauke ka ne dan dawainiya, amma lura da wanda kake wa dawainiya sai ka zama mai daraja. To ina wanda Allah ya dauke shi, ya za ka kamanta shi da wani farar hula? Kuma da ya dauke shi ma ya hada dukkanin waɗanda ya aika dukka, ya ce to kai ne cikamakinsu, kai ne jagoransu, kai ne shugabansu duniya da lahira. Ina da amincin Allah tabbata gare su. Don haka a bi Al-Qur'ani yadda yake, a yi addinin musulunci yadda yake, a daina jirkita al'amura. Wannan kuma ita ce sunna, ba zuwa masallacin izala ne kadai sunna ba, ilimi ne sunna. Me ye iliminka, me ka fahimta da addini? A nan sunna take, ba ka makale hannuwa kirji ka dingila wando ka dauki shi waki ka ce kai ne ahlus sunna ba. A'a, yaya iliminka yake? A cikin iliminka a nan sunna take. Kuma da haka ne insha Allah ta'ala za mu ta dura waɗanda ba su gane ba, ba ashar ba, ilimi. Amma an gane ko? Yawwa, ita ba ma yi, ba rashin iyawa ba ne kuma ba ma yi. Kuna ji? Da Allah ta'ala ya ce bi izni rabbihim, da izinin ubangijinsu. Kun ga sai aka ce rabbihim, ubangijinsu. Wato, kai da aka zaɓe ka, aka tura ka, wanda ya zaɓe ka ya tura ka da izini ya aike ka, kuma waɗanda ya aike ka wajensu shi ne ubangijinsu. Kaga da aka ce annasu, kaga duk wanda kake gani ana tara masa ƙasa ana ba shi allantaka yana cikin annasu, bai isa ya fita ba. Wallahi bai isa ya fita ba. Duk wanda kake ganin ana ce masa Allah, wanda ba Allah ba, musamman a cikin al'ummominmu na jiya da yau, to yana cikin annasu fa. In ka ji an ce ya ayyuhan nasu ko a hudu ba ne aka ce ayyuhan nas, hadda shi. Don haka shi ma yana cikin nasu, tunda yana cikin nasu, to wanda ya aiko wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ubangijinsa ne. To ta yaya shi zai zama ubangiji? Zai zama ubangiji ba. Haka Allah shi ne ubangijin kowa. Kaji ka bi ka tsira, ba za ka zo ka samu ni ka baje ka ce kai ma, ka ce kai ma. La, Allah bai ba da wannan izinin ba. Ma kana li bashari an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hikmata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah bai ba da izinin wani mutum, wai ma wanda aka ba shi littafi kenan. Eh, wanda aka ba shi littafi fa ake magana. Aka ba shi ilimi, ilimi daga Allah, wanda yake karɓan sakonsa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma aka ba shi littafi ya zo a matsayin annabi ko manzo, shi fa ake magana ana, ba farin hula ba. To shi ma Allah ya ce shi ma bai halatta ba, bai kamace shi ba an ya kula linnasi ya diga cewa mutane kunu ibadalli min dunillah, ku zo ku zama bayina ku bar Allah. Fashi da wannan hurumin me littafi ba, ba mara littafi, kama wani ba littafi ba saƙo, amma ya bace baki ya zama Allah. Akwai rasar kunya a ciki, jama'a an gane? Da haka Allah yake bi izni rabbihim, kun ga anan Allah ta'ala ya tabbatar da matsayinsa akan kowa, shine ubangijin kowa. Kuma mun sha mu faɗa a karatu cewa abinda ubangiji yake nufi fa, kar ka ɗauka kamar na ubangida. Ubangiji yana nufin mahalicci, mamallaki, wanda kuma ba a yi sai da shi.
Na'am.
Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbir. Shi ya halitta, kuma mallake sa ne abin da ya halitta din, kuma shi ne yake juya abin da ya halitta din. Baka isa ba, ba wanda ya isa fita daga hukuncin Allah. Da yawa daga cikin waɗanda ake ce musu alloli sun mutu. Ga wannan hukuncin Allah ne. Za ka yi mura, za ka yi jinya, kana ji kana gani baka gama ba dare zai yi, kana ji kana gani baka shirya ba gari zai waye, baka isa ba duk matsayinka da girmanka ta ce ba hali gobe a yi ladi, baka isa ba, kuma ko waye kai? To ina rububiyya? Ta yaya za ka zama rabbu? Ta yaya za ka zama Allah? Kuma an gane da izinin Ubangiji, to ku ji wata hikima ta Allah ana sai ce Al-Aziz Al-Hamid. Waye azizun ba Allah? Kun ga Allah yana ta ƙara fito da kansa ne fa, da yake da izinin Ubangijinsu, sai kuma yake Al-Aziz wanda yake mabuwayi ba a rinjaye a kansa, ba a galaba a kansa. In yace haka za a yi, haka za a yi, wai ba hauke kace yadda aka dama haka za a sha. In yace haka za a yi, wallahi haka za a yi. Yanzu yau ba ɗaya ga wata Ramadan ba, da wanda yace fa ne, da wanda bai yi ba, da wanda aka musu albashi, da wanda ba a musu ba, da wanda yayi sayayya, da wanda bai yi sayayya ba, da wanda ya jira kayan sallah, da wanda ba shi da kayan sallah, Ramadan ta shigo ba fashi, sai dai kai ne fa za ka nemi yadda za ka yi. Amma za ka canza Allah al'amarinsa ba. Ita ce Izzar Al-Aziz. To waye wanda yake da irin wannan ikon? Babu. In kana da iko akan iyalanka ka ce yadda ka dama haka za a sha a gidanka ba? Amma ba a garin nan ba. In ko ne gari ne yake yadda muka dama haka za a sha a garinka ba? Amma a wani gari wani za ka cewa ranka ya daɗe. In ne jiha ne yake yadda muka dama haka za a sha a jiharka ba? In ne ƙasa ne yadda muka dama haka za a sha a ƙasarka ba? Amma za ka je har bashi ka ciyo. Ko ba haka ba? To ina Izza take? Samu Izza. Allah ne Al-Aziz. Shi ne wanda ya fi ƙarfin kowa. Allah ya ji kan Ibnul Qayyim. Yace wa huwa al-azizu fala yuramu janabuhu anna yuramu janabu bis-sultani wa huwa al-azizu al-qahiru al-ghallabu lam yaghlibu shay'un hadhihi sifatani wa huwa al-azizu bi quwwatin hiya wasfuhu fal-izzu hina idhin thalathu ma'ani. Yace ai Allah al-azizu, abinda ke cikin azizu abu uku ne ba ɗaya bane. Yace wa huwa al-aziz, Allah shine al-aziz, fala yuramu janabuhu, babu wanda yake iya cimma Allah. Anna yuramu janabu bi sultani, waye isa ya cimma Allah madaukakin sarki wanda yake da isan mulki? Ba da yake cimma Allah. Ko kai masa jara abu bai yi ba, ko ka bata masa, ko ka wani gaza masa, me maka tsaki ce gashi nan ka mun kaza? Babu. Yace wa huwa al-aziz al-qahir, sannan kuma shine Allah wanda yake mai ful, wanda ya fi karfin kowa, ya fi karfin kowa. Al-qahhar kenan. Al-ghallab, wanda yanda yake haka da abi, lam yaghlibu shay'un, ba wani abin da yake rinjayar Allah, ba abin da yake rinjayar Allah. Kaga labarin nan na kafirci da yake yawo, cewa wai wani, wai wani wai zai ce wa Allah wai ba zai yi ba, wai ba zai yi ba, wai mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ran wani, wani ya zo ya ce masa ya mayar, ya ce shi haka aka ce masa, ya ce to ba za a yi ba, ya ce to sai dai je gaya wa Allah, ya je gaya wa Allah, Allah ya ce ka je aini na saka ka, ya dawo ya ce masa to za a yi bala'i a lahira, wai sai ya dawo lahirawa ma bala'i. Wai ƙarshe dai da ya tsaya ya matsa ya ce tsayin daka ba za a yi ba, wannan mala'ikan mutuwan shi kuma ya dage yace sai an yi ya kashe wannan mutumin yace ba zai dawo da shi ba kuma umarin da aka bashi kenan Allah yace ayi shi kuma yace ba za a yi ba a kasafa yake yana cewa ba za a yi ba wai da ransa ya baci wai da kar mata aikin ranar wai ka ji wani iskanci wai mala'ika ma da jaka yake yawo kenan sai ka ce magori wai da kar aikin ranar da ransa ya baci sai ya wafce jakar daga hannun mala'ika ya zuzzuge ta gaba daya rayukan da aka tattara aka dauka a wadan ranar ma gaba daya ma kowa ma ya rayu wai da mala'ikan ya koma da jaka empty yace wa Allah gashi nan ga abin da ya faru sai Allah ya ce kai ka ja mana ku ji wannan labarin ba wallahi kafirci wasa da Allah waɗannan mutanen ba su san waye Allah ba ba su san sunayensa ba ba su san siffofinsa ba ba su da labarin alkiyama ba su yi imani da ita ba ba su san waye Allah ba sun shiga aku sun lalace kiransu da sunan su kansu da sunan su musulmi ne bai musu amfani ba babu imani tare da su yadda da irin wannan kafirci Allah ya wuce haka alqahir Allah shine madaukaki akan kowa alghallab Allah shine mai rinjaye ba a rinjayar Allah lam yaglibu shay'un ba abin da zai rinjaye Allah hadisi sifata yace wa huwa al-azizu bi quwwati yace kuma Allah shine al-azizu mabwayi bi quwwati kaskarfa nan ma izzarsa akwai karfi a ciki kaga izzarsa akwai daukaka al-qahara izzarsa akwai galaba izzarsa akwai karfi yace fal izzu hina idin salatu ma'ani da haka izzar Allah tana da ma'ana guda uku kenan al-qahara wal galaba wal quwwa an ci ya tabbata ga Allah to idan mun fahimci haka anan sai Allah madaukakin sarki yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka fidda mutane daga duhunnai na kafirci da jahilci da bata zuwa hasken imani da shiriya da ilimi da iznin ubangijinsu zuwa tafarkin mabuwayi ubangijinsu mabuwayi gagarbadau haka idan akwai wani wanda yake da'awar allantaka shi mabuwayi kaharasta ta kai ya girma kowa ta kai ya daukaka akan kowa to mu abinda kahara take nufi shine burwaya da daukaka da girma ba a jin kowa sai kai wannan sai Allah ba wanda sunan sai daukaka sama da Allah ba wanda girman sai daukaka sama da Allah ba wanda matsayin sai daukaka sama da Allah Allah kowa amma duk wani wanda ba Allah ba an makala masa allantaka sai ka ji na wasu ne sai ka ji ana runtu don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al-aziz babu wani aziz sai shi sannan al-halim Allah wanda yake abun godiya domin shi yake da abun a gode masa Allah kuwa Allah shi yake da abun a gode masa dan nan yayi wa kowa nan yayi wa kowa ba wanda Allah bai masa ba inda akwai shi daga hannu wa za mu ambata yanzu a kasan nan daga can har nan wanda iya nan wurin a ce yayi wa kowa waya a kasan nan iya nan fa ba za a je kasuwa ba waye a kasan nan za mu ambata shi a ce yayi wa kowa a nan sai Allah abun da 'yan siyasa sai Allah da haka shi yasa shi Allah ya zama alhamidu saboda ya yi wa kowa da haka ya cancanci kowa ya gode masa in ma baka gode ba wallahi ya tantance suka gode masa bashi yake bunka ce za ba wani alhamidu in bashi ba in ka ji ana bazo bazo zaka ji ba ai da kai ba amma banda Allah shi Allah ya maka to shi sai zama alhamid to wannan sufofin da Allah ya kara su da asan ya bada siffarsa ta rububiyya bi izni rabbihim nan kuma sai ya bada siffarsa ta izza sai ya bada izzarsa ta hamdala waɗannan sufofi guda biyu da guda uku da Allah ya ambata ya kare wannan ayar da su kowace ɗaya guda ɗaya kowace ɗaya a cikin su ba wani wanda zaka san ba wani mahaluki wanda ya tantance da ita to Allah yana haka ne dan ya ja hankalin masu hankali don Allah ya kara imanin masu imani su kara samun nutsuwa cewa ba wanda ya tantance Allah taka da bauta sai shi duke hakuri haka turar makka suke da haka kuma zamu ta tafiya sai an gane Allah insha Allah ta'ala Allah ka sa a gane ka sanar da mu
amin
sha dadi Allah shara
amin
Allah madaukakin sarki yace Allah
Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa waylun lil kafirin min 'adabin shadid
Ubangiji ta'ala yace Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa waylun lil kafirin min 'adabin shadid ayar baya da Allah ta'ala ya ce bi izni rabbihim ila siratil azizil hamidillahi haka ne da aka karanta shi ma'anar da haka za ta fito maka ila siratil azizil hamidillahi to da zaka iya tambaya kake ya farkon aya ko za ta ce Allah to yadda karatun sai shi ta ita Allah badali ne na al-aziz al-hamid kamar yadda al-aziz al-hamid kuma badali ce na an-nur ila an-nur daga nan aka fara kisra kun ga wannan ila din duk ita ce ta jagoranci wannan kisra ila an-nur da aka ce an-nur sai aka sake cewa ila siratil aziz al-hamid da ila din da sirati da al-aziz da al-hamid din duka badali ne na an-nuri ah wato ka fitar da mutane daga dufai na bata zuwa hasken shari'a da yardar ubangijinsu sai kuma aka ce zuwa tafarkin mabuwayi abun godiya an ce zuwa haske kuma aka sake cewa zuwa ta farke mabuwayi abun godiya yaya fasara take ma'anarsa zuwa haske wanda shine ta farke mabuwayi abun godiya sai zama hasken shine ta farke shine hasken to ta farke mabuwayi abun godiya wa kenan Allah da haka mabuwayi abun godiya shi ne ko me Allah da haka tunda mabuwayi abun godiya sun zo da kisra sai Allah ma ya zo da kisra saboda tafiyarsa daya ai ila siratil azizil hamidillahi ma'ana shi bi izni rabbihim ila allahi wa huwa al-azizul hamid zuwa Allah ila Allah zuwa ga Allah wa huwa al-aziz al-hamid kuma shine mabuwayi abun godiya in ka so wajen wata qira'a tace ila siratil aziz al-hamid Allahu alladhi sai suka ce to nan kuma khabar ne bi mubtada mahdhufin taqdiruhu huwa sai ya zama ila siratil aziz al-hamid huwa Allahu alladhi lahu ma fis samawati zuwa tafarkin Allah mabuwayi abun godiya shine Allah shine Allah ko kace ila siratil aziz al-hamid Allah a wannan kira'a ko a wata kira'a ila siratul aziz alhamid aya ta kare Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah wanda mallakar sammai abin da ke sammai da mallakar abin da ke kasai nashi kaje an sake fito da wannan kuma mallakar abin da ke sammai da samman gaba daya da abin da ke cikin su da mallakar abin da ke kasai da kasan gaba daya in an mallaki sammai da abin da ke ciki in an mallaki kasai da abin da ke ciki abin da ke tsakani ba ko a ce ma baina huma ko kar a ce ma baina huma ba a mallakar sama a mallaki kasa ba a mallaki tsakiya ba ko ba ko idan kai bena hawa uku hawa na biyu nawa ne haga in ka tona shadda gaba bakwai gaba na biyar din nawa ne muna roƙon Allah ta'ala ka tara mu cikin ladan abin da muka daidai abin da ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana amin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma qasimna min khashyatika ma taqulu bihi bayna wa bayna waqit amin wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak amin wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya amin wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'alha al-waritha minna amin allahumma ja'al sarana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا آمين. اللهم اجعل الجنة هي دارنا آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم. Thank you.